ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهكا إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللغة دكينان تشكينغ لنبوتي أجهر بوتي a wannan mata mai albarka muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake ba mu dama ya sake hada fuskokin mu a wannan majalisi domin mu darasar alqur'ani mai girma muna yi wa Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu dacewa cikin dukkan abin da za mu faɗa kamar yadda muka saba a duk shekara muna jin karatun wasu ayoyi na alqur'ani sannan kuma muna bibiyar fassarar da malamai suka yi musu tare da jagorancin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna iya bakin kokarin mu wajen mu ga cewa dukkan wasu bayanai da zamu kawo dangane da ayoyin da zamu karanta bayanai ne da aka same su daga tsotsuwa wacce take ingantacciya ko dai shi Allah ta'ala da kansa ne ya bayyana muradin sa a cikin littafin sa ko kuma manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yayi bayanin abinda ayat take nufi a cikin hadisan sa masu inganci ko kuma bayanai na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tabi'ai da sauran malamai limaman shari'a magabata ko abinda malaman mu masu tafsiri suka rubuta a cikin littafin tafsirin su wanda ita ce madogara wacce muke tafiya akan ta wajen tafsirin alqur'ani mai girma muna fatan Allah ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya ba mu dacewa cikin duk abinda muke faɗa kuma Allah ta'ala ya sanya abinda zamu karanta mu saurari fassarar da malamai suka yi wa wannan abu ya zama na darasi ne da zai mana jagoranci wajen gyara zukatanmu aqidunmu da ayyukanmu da sauran ɗabi'unmu kuma ya zama na sanadiyarmu ta samun rahmar sara da gobe kiyama idan ba a manta ba shekarar da ta gabata muna cikin suratul kahfi wanda muka tsaya akan aya ta 59 wanda a wannan shekara insha Allah za mu tashi daga kan aya ta 60 wacce aya ce wacce ta dauko magana akan kissar annabi Musa alaihi salam tare da annabi Al-Khadir alaihi salam kissoshi guda biyu suka rage mana daga cikin kissoshi guda hudu wadanda wannan sura ta kunsa kuma suke cike da darussa da fa'idoji masu yawa wanda muka karanta a baya kissar sura tayi mana magana akan kissatu ashabil kahf samari da Allah ta'ala ya kinsa musu imani ubangiji ta'ala ya fitar da su daga cikin duhun da al'umma su take rayuwa a cikin sa sannan kuma surar tayi mana magana akan kissar sahibul jannataini wani da Allah ta'ala ya bashi gonaki na ni'ima guda biyu amma yayi wa Allah ta'ala butulci ubangiji ta'ala dare guda ya kwace wannan ni'imar ya halaka ta wannan ce kissa ta uku da wannan sura ta kunsa ita ce kissatu Musa wal Khadir alaihi assalam sannan kissa ta ƙarshe ita ce kissatu Dhul Qarnain wanda insha Allah a cikin wannan wata mai albarka bi iznillahi ta'ala za mu ji abinda Allah ta'ala ya labarta mana dangane da waɗannan kissoshi guda biyu da kuma bayanan da suka zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sauran malamai na sahabbai da tabi'ai dangane da waɗannan kissoshi guda biyu da kuma darussan da suke cikin su saboda suna kunshe da darussa manya-manya wanda muna buƙatar mu san su a cikin rayuwarmu domin muna cikin kishin su matuƙa da gaske. Muna tare da Malam Abubakar kamar yadda aka saba, shi zai karanta mana waɗannan ayoyi. Malam Abubakar, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البحر سرما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
نعم. Allah ta'ala ya ce wa idh qala Musa li fatahu, kuma ka tuna lokacin da Musa ya ce wa yaransa la abrahu, ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma'al bahraini, har sai na isa mahadar tekunan nan guda biyu, aw amdiya huquba, ko kuma in zarce cikin tafiyata shekaru aru-aru. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما, yayin da suka isa mahadar wadannan teku guda biyu sai suka manta kifin su. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, sai ya kama hanyar sa cikin teku kamar yana tafiya a cikin rami. Falamma jawaza, yayin da suka ketare tekun, qala Musa li fatahu, sai annabi Musa ya ce wa yaransa atina gada'ana, ba mu abincin ranarmu, laqad laqina min safarina hadha nasaba, lalle mun hadu da wahala a cikin wannan tafiya tamu. Qala, sai shi yaran nasa ya ce ara'aita, baka gani ba idh awayna ila sakhrati, lokacin da muka fake a ƙarƙashin inuwar wannan dutsen, fa inni nasitul huta, to ai na manta kifin anan, وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره, ba kuma kowa ne ya mantar da ni shi ba sai shaydan dan kada in tuna shi. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, ya kama hanyarsa cikin teku abin da ban mamaki. Wannan kissar annabi Musa alayhi salam da kuma Al-Khadir alayhi salam, kissa ce wacce take karantar da mu abubuwa masu ɗimbin yawa, take ɗauke da darussa masu tarin yawa wanda kowane mutum musulmi yana buƙatar ya san su, sawa'un mai ilimi ne, malami ne, ko ɗalibi ne, ko kuma mabiyi ne, akwai buƙatar ya san irin waɗannan darussa da wannan kissa take kunshi. Inda kissa a Al-Qur'ani aka ambace ta kadai, bata zo a cikin littattafan Ahlul Kitabi ba, babu ita a cikin At-Taura wacce take hannun Ahlul Kitabi ko kuma Injila, wato ba ta cikin Old Testament, ba ta cikin kuma New Testament, babu ita a gurin su. Sana Al-Qur'ani anan kadai aka fade ta, banda nan cikin Suratul Kahfi, duk yadda kissar annabi Musa alayhi salam ta maimaito Al-Qur'ani sau gurare daban-daban, anan kawai Allah ta'ala ya ambaci wannan kissar wanda ya tabbatar mana da kasantuwarta da faruwarta. Wannan kissa tana da dalili, wato akwai sabab da ya jawo har Allah, har annabi Musa alayhi salam yayi wannan tafiyar zuwa majma'ul bahrain wato mahadar tekunan nan guda biyu imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisai da suka yi bayanin wannan akwai ruwayoyi da suka zo cike akwai ruwayar ubay ibn ka'ab wacce yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna musa qama khatiban fi bani isra'il annabi musa wata rana ya tsaya yana mai huduba wato kace yana mai wa'azi da tunatar da banu isra'il ni'imomin da Allah ya yi musu da ya gama sai aka tambaye shi a wata ruwayar tana cewa zakkaran nasa yawman hatta idha fadat al'uyun wa raqat alqulub walla yayi wa mutane wa'azi a wata rana har sai da idanuwa suka rika kwararar da hawaye zukata suka raurawa ya gama ya juya baya zai tafi fa adrakahu rajulun sai wani mutum ya bi shi ya tare shi ya ce da shi ay rasulullah ayu nasi a'lam ay rasulullah ayu nasi a'lam ya kai manzon Allah yana nufin annabi Musa alaihi salam wane ne cikin mutane yafi ilimi annabi Musa alaihi salam sai ya ce ana a'lamu nafi kowa ilimi fa'ataba Allahu alaihi sai Allah ta'ala ya zarge shi akan wannan iz lam yurda al-ilma ilayhi saboda bai ce Allahu a'lamu ba kama ta yi ya ce Allahu a'lamu sai Allah ta'ala ya masa wahayi ya ce da shi inna li 'abdan min 'ibadi bi majma'il bahrain huwa a'lamu minka akwai wani bawa daga cikin bayina yana nan a mahadar tekunan nan guda biyu ya fi ka ilimi annabi Musa alaihi salam ya tambaye Allah ta'ala ya ce rabbi ya rabbi fa kaifa as-sabilu ilayhi ko fa kaifa li bihi ta yaya zan isa inda yake ya ubangiji sai Allah ya ce da shi ta akhudhu ma'aka hutan fa taj'aluhu fi miktal fa haythu ma faqadta al-huta fa huwa thamma zaka dauki kifi zaka sa shi a cikin sanhonsa duk inda ka nemi kifin nan ka rasa to a nan wannan bawan Allah yake a wata ruwaya cikin sahihai ta akhudhu nunan mayitan haythu yunfakhu fihi ar-ruhu fa huwa thamma zaka dauki kifi wanda yake matacce ba ana wanda an riga an soya shi ko an gasa shi an sa masa gishiri to duk inda kaga wannan kifin an busa masa rai ya dawo da ransa to anan mutumin yake anan wannan bawan nawa yake annabi Musa alaihi salam akhadha hutan faj'alahu fi miktal ya dau kifi ya sanya shi a cikin kwando ko a cikin sanho ya kama hanya wannan gaba ta wannan hadisi ta nuna mana dalilin da Allah ta'ala ya ce wa Musa ya yi wannan tafiya tsayawa da ya yi cikin banu Isra'il yana karantar da su yana musu wa'azi yana tunatar da su ni'imar Allah saboda irin bayanai da yake yi masu ratsa zuciya waɗanda har suka sanya wasu masu saurarensa suka riƙa fitar da hawaye suna kuka zukata suka yi laushi suka raurawa ta sa wani daga cikin masu sauraro ya bi annabi Musa alaihi salam bayan ya kama hanya zai tafi ya tare shi yake cewa akwai kuwa wanda ya fi ka ilimi sanin annabi Musa alaihi salam cewa a lokacin babu wani annabi da Allah ta'ala ya bashi a littafi ya kuma bashi mu'ujizozi da martabobi da yawa kamarsa wannan ta sa ya ba da ansar cewa shi ne ya fi kowa saboda a lokacin shi bai san da wani ba in kuwa ba annabi ba to zai yi wuya a samu wani wanda kuma yana da ilimin da ya fi nashi a cikin dai banu Isra'ila duk waɗanda ya sani to a gurinsa suke kwankwaɗar ilimi babu wani wanda ya fi shi ilimi don haka sai ya ba da ansa cewa ana a'lamu ni ne na fi ilimi akwai wasu ruwayoyi da suka zo a waɗanda zahirin lafazinsu yana in ka dubi zahirin lafazin sai ka ga cewa annabi Musa alaihi salam bai yi abin da za a zarge shi a kansa ba ko Allah ta'ala zai masa itabi a kansa. Akwai riwayar da tazo cewa ya ce ana la a'lamu fil ardi a'lamu minni, ko la a'lamu fil ardi a'lamu minni, cewa a duniya yanzu ban san wanda yafi ni ilimi ba. Ko kuma mai tambayar ya tambaye shi hal ta'lamu fil ardi a'lamu minka, shin ka san wani wanda yafi ka ilimi a duniya? Shi kuma yace a'a, ban san wanda yafi ni ilimi a duniya ba. Zahirin wannan lafazin ko wannan tambayar da wannan ansar babu abin suka a ciki, saboda ya kore ilimin sa ne. Ya ce bai sani ba ne, ba wai ya ce babu ba. Sabanin yadda lafazin yake a nan, an tambaye shi ayyun nasi a'lamu, waye ya fi ilimi? Kaga ba a ce wa ka san wani ya fi ka ilimi ba. Akwai bambanci da a ce da shi waye fi ilimi a cikin mutane ya ce ni, da kuma a ce ka san wanda ya fi ilimi cikin mutane ya ce babu. Domin in ya ce in an tambaye shi ya sani ne, ya kore saninsa, to wannan ba shi da wani abin da zai sa a kama shi a nan. Amma idan an tambaye shi ne haka a sake, shi kuma ya ba da ansa irin wannan, cewa babu wani wanda ya fi shi ilimi a duniya, to sai Ubangiji ta'ala ya kama shi da cewa ya kamata a ce lokacin da aka yi masa wannan tambayar ya ce Allahu a'lamu, maimakon ya yanke hukuncin cewa shi ne ya fi ilimi. To wannan ta sa Ubangiji ta'ala ya nusar da shi zuwa ga wani bawa wanda yana nan a doron ƙasa ɗin, shi ma yake ba a sararin samaniya yake rayuwa ba, shi ma a doron ƙasa yake, kuma yana da wani ilimin da shi annabi Musa alaihi salam bai da shi. Sauraka da Ubangiji ta'ala ya masa wahayi ya ce inna li abdan min ibadi, ina da wani bawa daga cikin bayina huwa a'lamu minka bi majma'il bahrain, huwa a'lamu minka. Anan malamai abinda suka ce fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ko fadar Allah ta'ala huwa a'lamu minka, ana nufin shi yafi ka sanin wasu hukunce-hukuncen wasu al'amura da za su faru, wanda kai za ka gansu a zahiri amma ba za ka san natijar su ba, ba za ka san sakamakon su ba, wanda shi ne kuma abin da ya faru. Annabi Musa alaihi salam da ya tafi ya ga abubuwa da yawa, wanda a zahirin ilimin da yake da shi ga yadda ya san hukuncin su, amma kuma a can gaba akwai wani abin da bai hango shi ba, domin Allah bai sanar da shi ba. To anan ne shi wancan da aka ce ya je gun nashi ya dara shi, domin shi Allah ta'ala ya tsinkayar da shi abin da shi Annabi Musa alaihi salam bai tsinkayo ba a lokacin. Ba wai yana nufin cewa ya fi Annabi Musa alaihi salam ta kowace nahiya ba, ta kowane bangare, a'a, ta wannan bangaren a nan ne ya dara Annabi Musa alaihi salam. Shi ya zo a cikin hadisi kamar da za mu gani a nan gaba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da suka hadu, Khadir yake ga Musa alaihi salam innaka ala ilmin allamakahu Allahu la a'lamuhu ana wa ana ala ilmin allamanihi la ta'lamuhu anta, ni ina da wani ilimin da Allah ta'ala, kai kana da wani ilimin da Allah ta'ala ya sanar da kai da ni ban sani ba, inji shi Khadir. Yace ni ma kuma akwai ilimin da Allah ya sanar da ni kai baka san shi ba. Kaga ashe kowannensu yana da wani ilimin da ya dara wani a cikin sa. Saboda haka a cikin ilimin da Khadir ya dara Annabi Musa alaihi salam a cikin sa, to yafi Annabi Musa alaihi salam ilimi. Ba kaga ba kenan ko ta kowace fuska ba, a cikin ilimin da Allah ta'ala ya bawa Khadir alaihi salam bai bawa Annabi Musa alaihi salam ba. To daga wannan lokaci da Allah ta'ala ya gaya masa cewa akwai wani bawa daga cikin bayina wanda yana mahadar tekunan nan guda biyu ya fi ka ilimi, to daga nan sai Annabi Musa alaihi salam bisa ɗabi'ar waɗanda suke da himma, suke da irada, suke da zuciya, sai ya ji cewa yadda za a yi sai ya kai inda wannan mutum yake. Duk nisan tafiya, duk wahalar da za ta fuskance shi, zai taka kowane tudu sai ya ga ya kai gurin wannan bawan Allah, ya ainihin samu ilimin da yake tare da shi. Shi yasa ya tambayi Allah ta'ala cewa kaifa sabil ko kaifa li bihi, ta yaya zan samu haduwa da shi ya Ubangiji? Allah ta'ala ce da shi to yayi tafiya, in yayi tafiya zai hadu da shi. Saboda haka wannan bawan Allah, kamar yadda Ibnu Ashur yake faɗa, Allah ta'ala ya bashi ilimi na mu'amalar mutane da zai mu'amalanci mutane fiye da yadda Annabi Musa alaihi salam ya sani. To zaka tafawud din da suke wato bambancin da ke tsakanin su na ilimi ta wannan bangare ne, kamar yadda ake samun tafawuti na ilimi tsakanin malami da malami, ce wannan malamin yana da kwarewa a cikin wannan harka, ya darawa ne da shi ma malami ne a harkar da ya kware a cikinta, amma a wannan harkar ya dara shi. To haka abin yake tsakanin Annabi Musa alaihi salam da kuma shi wannan bawa Al-Khadir alaihi salam. Amma wanda Musa ne anan ake magana a kansa? Shi ne Musa ibn Imran. Musa ɗan Imran, annabin da Allah ta'ala ya aika wa banu Isra'ila. Wanda ita ce magana ingantacciya. Domin duk a Al-Qur'ani inda aka faɗi annabi, inda aka faɗi sunan Musa, ba wani da aka yi nufi in ba wannan ba. Al-Qur'ani kakaf ba inda aka faɗi Musa, ba kuma Musa bani Isra'il ba. Babu shi. Saboda a cikin Al-Qur'ani haka muka fahimci annabi Musa, ana nufin annabi Musa ibn Imran, nabiyyu bani Isra'il. Annabin da Allah ta'ala ya aika shi zuwa ga banu Isra'il alayhi salam. Banda shi ba wani annabi. Wannan shine maganar jumhur ahlul ilm, cikin malaman tafsiri da malaman tarihi, kuma shine abin da yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da muka gabatar dazu. Annabi Musa qama fi bani Isra'ila khatiban, kaga shine nabiyyu bani Isra'il, wanda ya tsaya cikin banu Isra'ila yana huduba. Yazo a cikin sahihain, hadisin Bukhari da Muslim da waninsa daga Sa'id ibn Jubair, yake cewa mun kasance a gurin Abdullahi dan Abbas a gidansa, muna zaune a gurin Abdullahi dan Abbas a gidansa, sai yake cewa Abdullahi dan Abbas sai yake cewa da musaluni, ku yi min tambaya, ku yi min tambaya. Sai Sa'id ibn Jubair ya tambaye Abdullahi dan Abbas, yace da shi, ja'alani Allahu fidaka, Allah ya sanya ni fansa gare ka, akwai wani mutum mai wa'azi a Kufa, inna bil kufati rajulan qasan, akwai wani mutum mai wa'azi a Kufa, ana ce da shi Nawf al-Bikali. Nawf, sunan shi Nawf ibn Fadala al-Bikali. A wa'azinsa yana gaya wa mutane cewa Musa wanda yake ta ya aboci Khadir alayhi salam ba shi ne Musa bani Isra'il ba, wani Musan ne daban. Abdullahi dan Abbas ya ce kadhaba aduwullah, ƙarya yake maƙiyin Allah. Ya faɗi wannan magana cikin fushi. Yaya abu ƙaro-ƙaro gashi ya bayyana a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wani can ya hawo mimbarin wa'azi ya riƙa gaya wa mutane saɓanin haka. Wannan fusatar da ya yi shi ya sa ya furta wannan magana, kadhaba aduwullah. Amma shi wannan mai wa'azi mutumin kirki ne, mutum ne wanda yake salihi. Amma ba dan mutum yana salihi ba kuma zai iya kuskure ba. Saboda haka ya faɗi maganar da yake zaton haka take, alhalin ba haka take ba. Shi kuma Abdullahi dan Abbas ganin girman kuskuren sai ya furta wannan kalma mai girma, ya ce kadhaba aduwullah. Sai ya ce Ubay ibn Ka'b, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama, ya gaya mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi Musa qama khatiban fi bani Isra'ila fas'ila ayyun nasi a'lam. Sai ya faɗi wancan hadisin da ya gabata. Kaga a zahirin hadisin an yi nassi akan cewa shine Musa banu Isra'il, shine Musa bani Isra'il, Musa da Allah ta'ala ya aiko wa banu Isra'il. Wannan inkari da shi wannan Nawf al-Bikali yayi ba shi kadai ba, ahlul kitabi musamman yahudu suna inkarin wannan kissar, suna cewa ba gaskiya bane, suna cewa Musan da ake nufi ba Musa annabin da Allah ya aiko da At-Taura ba. Suka ce a ana nufin wani Musa ne daban, sunan shi Musa ibn Misha ibn Yusuf ibn Yaqub. Saboda haka Musa ne amma ba Musa bani Isra'il ba. Saboda na farko suna ganin idan Al-Khadir ba annabi bane, to ta yaya za a ce wani wanda ba annabi ba ya koyar da annabin Allah, ko kuma annabin Allah ya je neman ilimi gurin wanda ba annabi ba? Saboda haka wannan ta sa suka kiyarda. To idan muka ce da su to ai annabi ne, shi kansa Khadir din annabi ne kamar da daga gaba zamu zo mu yi bayani shin annabi ne ko wali ne saboda akwai maganganu na malamai dangane da wannan gaba shin Khadir din nan annabi ne ya koyar da annabi ko wali ne ya koyar da annabi zamu yi magana akan wannan to amma kafin a zo wannan su ahlul kitabi na farko sun gina inkarin su akan wannan wanda idan mun tashi ba su an samu na iya cewa a annabi ne haka annabi ne ya koyar da annabi saboda haka babu wata matsala a ciki kowanne wahayi Allah ya masa wahayi ne aka yi wa annabin Allah ya koyar da wani annabin Allah abinda ba a yi masa wannan wahayin ba saboda haka menene matsalar a ciki kuma koda sun sallama cewa annabin ne suna inkari akan cewa ai darajar su ba ɗaya ba ya za a yi annabin Allah kamar annabi Musa wanda yana cikin ulul azmi minar rusul da Allah ta'ala ya bashi manya-manyan mu'jizozi masu girma ƙwarai da gaske a ce ya koyi wani abu a gurin wani annabin da shi baya cikin ulul azmi na rusul annabin da ba a ma tabbatar da risalarsa ba cewa shi rasul ne annabi ne ba rasul ba in ma an ce annabi ne rasul annabi ne manzo to ai bai kai darajar annabi Musa alaihi salam ba suka ce don haka ya za a yi annabi Musa a ce ya yi koyi wani abu a wajensa wanda wannan ma kuma ba magana ba ce menene don ya koyi wani abu a wajensa al-mafdul al-fadil ya ta'allamu min al-mafdul menene a ciki don wanda yake da daraja ya koya a gurin wanda yake ba da daraja ba abinda shi bai sani ba wannan ba yana nuna ya fifice shi akan komai ba kamar yadda muka yi bayani annabi Musa alaihi salam yana da ilimummuka da yawa wanda shi Khadir bai da su amma iya abin da Allah ta'ala ya tsinkayar da Khadir a kansa shine Allah ta'ala ya ce ya je koyo a gurinsa shikenan amma darajarsa ta fifikon da Allah ta'ala ya yi masa tana nan nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ubangiji ta'ala ya zabe shi ya fifita shi akan mutanen zamaninsa ta hanyar bashi banzanci ta hanyar yayi magana da shi ya ji sautin Allah saboda haka wannan darajar tana nan dan ya koyi wani abu wanda shi bai san shi ba daga gurin wani wanda ya sani wannan ba komai bane za mu zo shi ma a cikin fawaid din wannan kisa za mu yi bayani akan wannan saboda haka wannan ba matsala bace da zai sa su kore maganar suka ce ba su yadda a ce annabi Musa alaihi salam shine Musa banu Isra'il ba saboda me suka ce saboda Musa banu Isra'il bai fita daga tehi ba na farko dai wannan kisar ba a Masar ta faru ba ba zamansa a Masar ta faru ba bayan Allah ta'ala ya tsirar da su daga Fir'auna sun kama sun fita daga Masar sun shiga Saharar Sina inda Ubangiji ta'ala ya ce da su su shiga al'ardul muqaddasata allati kataba Allahu lahum ba su shiga ba saboda wato dagewar da su banu Isra'ila suka yi ta yi cewa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun wannan dagewar da suka yi Ubangiji ta'ala ya sanya musu te wato yace za su yi taddimawa a cikin sahara 40 sanatan yatihuna fil ard to a daidai a wannan lokacin da ake ta wannan abin nan banu Isra'ila suke ta tambele a cikin sahara a daidai lokacin annabi Musa ya mutu yayi wafati to yaushe abin ya faru saboda haka suka ce wannan ba annabi Musa bane dan bai fito daga tehi ba har ya mutu yana cikin wannan ɗemuwa da Allah ta'ala ya sanya wa banu Isra'il ba su fito daga cikin sahara ba balle har wannan kissar ta faru to ita ma wannan ba hujja ba ce domin yana yiwuwa a cikin tehi ɗin ana cikin wannan a sahara ta Sina ɗin kafin su shiga Baitul Maqdis yana yiwuwa a cikin wannan yanayin ne ya tashi yana huduba a cikin bani Isra'il dan bai daina karantarwa ba bai daina wa'azi ba haka ta faru Ubangiji ta'ala kuma ya umarce shi ya je ya yi wannan tafiyar ya je ya gano ya jiyo abin da ya jiyo daga Khadir alaihi salam ya dawo cikin mutanensa suka ce to ai in har da haka ta faru ya kamata a san labarin ya akai su ba su san labarin ba mu musulmi muka sani ya kamata su ma su zama sun san labarin tunda har zai fita daga cikinsu ya je ya yi tafiya ya je ya dawo to wannan ma ba hujja bace da za su sa su karyata mana alqur'ani dan ba su sani ba tana yiwa annabi Musa alaihi salam ya boye musu fitar ya fita su ga su kamar ya fita wajen wani wata fita ce ta ibada da munajaci da ubangijinsa idan ya dawo kuma ya boye musu kuma ya umarci yaransa khadiminsa Yusha alaihi salam ya boye shi ma maganar saboda me saboda banu isra'ila sun saba da taurin kai da ƙaryata annabi Musa alaihi salam su ne suka ce da shi ij'al lana ilahan kama lahum alaha su ne suka ce da shi arina allaha jahra su ne suka ce da shi atattakhizuna huzwa to mutanen da suke da irin wannan taurin kan ba lalle bane dan ya fita karatu ya dawo ya ce musu naje na koyo ilimin da ban sani ba da domin inda haka za ta faru da haka ta faru tushu za ku kawo ba ne tushu da haka za ta faru to darajarsa za ta ƙara zubewa a wajensu domin daman can ba su ɗauke shi da daraja wacce kamata su ɗauke shi ba annabin Allah ku ce da shi yana muku izgili a tattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin to da a ce ya je ya gaya musu ai ya je ya koyi wani ilimin da ba su sani ba shikenan sai su ƙara rena shi kamar mutumin da yake cikin jahilai sai kaga yana gujewa nuna musu akwai abin da bai sani ba wanda kuma ba haka bane idan masu hankali ne za su san cewa duk dan adam akwai abin da ya sani akwai abin da bai sani ba ya san arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u wani abu ka sani amma abubuwan da baka sani ba su suka fi yawa amma utitum minal ilmi illa qalila saboda haka ba wani abu bane a ciki kuma tana yiwa ma ya sun san labarin fitar tasa abun mamaki ne su ɓoye banu isra'ila gaskiya ne suka ɓoye tana da yawa ubangiji ta'ala ba ya gaya mana sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun sun san annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka san ciki ƴaƴan cikin su amma wani bangare na su ɓoye gaskiya yake alhalin sun sani saboda haka babu mamaki dan sun san labarin amma su ɓoye dan kada a ce annabinsu ya koyi wani abu a gurin wani wanda yake suna ganin kamar cewa ya fi shi daraja suna ga kamar wannan kaskanci ne a wajensu saboda haka duk wannan inkari akan kowane irin hujja za su gina shi ba hujja ba ce mu ya ishe mu cewa Allah ta'ala ne ya labarta mana a alkur'ani ya gaya mana cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru mun yi imani kuma mun yarda Allah ta'ala ce wa iz qala musa li fatahu annabi musa alayhi salam musa banu isra'il musa ibnu imran lokacin da ya ce wa fatahu khadiminsa yaransa shine yusha ibnu nun yusha ibnu nun sunansa ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisi ubay ibn ka'ab yace summan talaqa huwa wa fatahu yusha ibn nun sai suka tafi shi da yaran sa shi da khadimin sa yusha dan nun kaga sunan sa ya fito fatahu din annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wane ne shi lokacin da suka tafi annabi Musa ya ce wa fatahu kamar yadda annabi ya gaya mana a cikin hadisin ubay قال لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت بذن أولا بك وانا أيكي بقوة هنما كوي أبن دزن قيا بك وانا كيفي لك كي أو كي لشيء أشكي وانا مكوان دن دي سندك وانا كيفي نيار أبدا كي تو كسنة دن كتشي كيفي نمفناني بيشي بنغيشي با يوشع عليه السلام يتشي ما كلفت كثيرا ai baka dora mun abu mai yawa ba indan kawai in tuna maka ne ai wani abu yafi komai sauki shine wa iz qala musa li fatahu yusha shine yusha ibn nun ibn ifrasim ibn yusuf alayhi salam wato nasaba sa tana tikewa shi ma ga annabi yusuf alayhi salam wanda ya kasance yana yi wa annabin Allah Musa alayhi salam hidima yana koyan ilimi a wajensa shi yasa aka jingina shi zuwa ga annabi Musa aka ce fatahu yaransa wato mai masa hidima mai masa dawainiya mai masa wahalhalu na yau da gobe larabawa suna kiran khadimi alfata domin akthar ma yakunu alkhadam yakununa fi sinni alfutuwa galibi hadimai masu hidima sukan kasance a cikin shekaru na samartaka ba tsofaffi ba shi yasa khadam suke kiran su abin nan suke kiran su fityan ake kiran khadim kuma alfata koda kuwa tsohon ne ana iya ce masa alfata bi itibari ma kan wannan Yusha ibn Nun shine wanda ya zama annabi bayan wafatin annabi Musa alaihi salam. Mun san a cikin te annabi Harun alaihi salam ya fara rasuwa, sannan sai annabi Musa alaihi salam. To bayan su shi wannan Yusha, shi wannan khadimin na annabi Musa alaihi salam shine ya zama kuma annabi cikin Bani Isra'il, ya zama ya ci gaba da jagorancin su. Shine a lokacin sa aka samu shiga Baitul Maqdis, Bani Isra'il suka samu shiga Baitul Maqdis bayan sun yi shekara 40 suna yawo a cikin Sahara ta Sina. Yana ɗaya daga cikin mutane guda 12 wanda annabi Musa alaihi salam ya aike su su je su dubo ƙasar Kana'an, ita ce Falastin, ita ce Baitul Maqdis ɗin, lokacin da Allah ta'ala ya ce da shi su shiga, shi kuma ya umarci mutanensa su shiga. To lokacin kafin a shiga ya aiki mutane 12 cikin Bani Isra'il su je su dubo yadda ƙasar take, su gano yadda mutanen cikin ƙasar suke da ƙarfinsu da arzikinsu da ƙarfin yaƙinsu da arzikin albarkatun ƙasa da Allah ta'ala ya sanya a ƙasar. Kamar yadda aka sani dai ƙasa da ƙasa idan akwai yaƙi to akan aika 'yan leƙon asiri su fara gano yadda tanadin ƙasar yake kafin a hutsa mata. To su ne bayan sun yi kwana 40 suka dawo, shi ne sauran suka ce gaskiya ba za su iya shiga ba, inna fiha qauman jabbarina, akwai ƙarfafan mutane ƙatta a cikin wannan ƙasar, ba za mu iya shiga ba har sai sun fita. To waɗanne irin mutane ne za su fita da ƙasar su ce ku shigo? Kaga kawai su ce ba za mu shiga ba, shi ne kawai magana. Amma hatta ya khurju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilu, waye kawai zai zo a ce fito daga gidanka, kawai wani ya zo ce kai fito da gidanka na zan shige gidan da naka ya zama da kawai, kai kuma ka ce to shikenan bismillah bismillah, ko kuma ku fito ƴaƴana ba zai yiwu ba. Saboda kawai kada su ce masa ba za su shiga ba, sai suka ce hatta ya khurju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilu. To shi wannan Yusha ɗayan mutanen nan guda biyu ne da Allah ya faɗa wanda suka tsaya akan cewa a shiga. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim khulu alayhim albab idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. To shi wannan Yusha yana cikin wanda suka tsaya kai da fata suna kwadaitar da Bani Isra'il, suna zaburar da su cewa ya kamata ku shiga, in dai kun shiga da imani to za ku yi galaba akan mutanen nan. To wannan shine Yusha ibn Nun. Akwai abin da yazo a cikin Musnad Imam Ahmad na kissar sa da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna shamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layali yasara ila baitul maqdis, babu wani dan adam da aka taba tsare masa rana sai Yusha alaihi salam, lokacin da ya tafi zai shiga baitul maqdis rana ta zo faduwa ya daga hannu yace ubangiji ta'ala yadda ka sa ka bata umarni ta yi tafiyar da nima ka bani umarni in yi wannan tafiyar, aikin da ka sa ta nima ka shiga ka sa ni, don haka ka tsare min ita in gama nawa aiki. Allah ta'ala ya tsare masa ita har ya shiga, sannan kuma ya sake ta ta faɗi. To wannan shine Yusha, shine fata din da Allah ta'ala yake magana anan. Qala Musa li fatahu la abrahu. Ibn al-Arabi al-Maliki bi littafin ahkam al-Qur'an yana cewa wannan fata din ba shine Yusha ba, yana cewa ba shine Yusha ba. Abinda ya kwashe shi kamar da Ibn Hajar yake cewa abinda ya kwashe shi wannan zamiya shine kalmar fata. Kalmar fata shi ya kalle ta da matsayin kalmar fata tana nufin bawa, domin Laraba suna amfani da wannan an ana kira mutum bawa. Ya manta cewa fata din nan ai daga fituwa ne, fituwa kuma shine shabab, shine samartaka, daga nan aka samo kalmar. Don haka duk wani wanda yake yi wa wani hidima akan iya kirawo shi fatahu, yaransa. Don haka ba wai bawansa ake nufi bare a ce Yusha'u ai ba bawa ba ne, don haka ba shi ba ne. An fahimta? Don haka Ibn al-Arabi abinda ya sa ya zame a wajen wannan nukta ɗin fahimtar kalmar fata da ya yi cewa tana nufin bawa, sai yake ganin to ai Yusha annabin Allah ba bawa ba ne, don haka ba shi ba ne. Amma shi ne kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna. Annabi Musa ce la abrahu, ba zan gushe ba, wato ba zan gushe ba, ina ta tafiya, ina ta tafiya, wanda yana nuna yadda ya ci wato ya kudiri aniya ya zage dan tsancewa sai ya yi wannan tafiya komai wahalarta. Kuma duk abin da yake zai bar shi, babu wani abin da zai shagaltar da shi ga barin wannan tafiya, har sai ya kai wannan majma'ul bahrain din, mahadar tekunan guda biyu. Wannan in ka kula, Allah ta'ala ce la abrahu hatta abluga, la abrahu, amma an takaita, ba nuna maka cewa annabi Musa alaihi salam yana cikin wani abu ba, dan a takaita maka kissar ba tare da an fada mata ba, amma cikin takaitawar a fito, kuma karkashin takaitawar kaga akwai bayani mai tsawo. Kamar annabi Musa alaihi salam yana cikin tafiyar, ya fito ya kama hanya yana tafiyar, don haka yake gaya wa yaransa, wannan tafiyar da nake yi ba fa zan dakata ba. To amma duk sai aka nade wannan bayanin, kawai sai aka ce la abrahu, ba a gaya maka ya fito ya fara tafiyar ba. Wannan tana daga cikin balaga ta balagatul ijaz na alqur'ani, kuma farawa da wannan jumla ta annabi Musa alaihi salam, la abrahu, ya gaya wa yaran nasa la abrahu, kamar akwai nuni ga cewa shi yaran ya ga girman tafiyar, saboda haka ya ji tsoron kasu wahala, saboda haka annabi Musa alaihi salam yake gaya masa fa zan fasa tafiyar nan ba, tafiyar nan fa na fara ta kenan, hatta abluga majma' al-bahrain, har sai na kai mahadar waɗannan tekuna guda biyu, aw amdi huquba, ko kuma in zarce shekaru aru aru, wato ba zan fasa ba har sai na kai majma'ul bahrain. Ina ne majma'ul bahrain? Majma'ul bahrain, al-majma' shine matattara, mahada. Al-bahrain malamai sun yi ta sabani, ina ne waɗannan tekuna ne guda biyu? Ayar tana nuna mana cewa annabi Musa alaihi salam ya san waɗannan tekuna ake nufi, shi yasa yace hatta abluga majma'al bahrain, aka kawo alif da lam don a nuna maka cewa tekuna ne guda biyu da shi ya san su a daidai gurin zai samu mutumin. Wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin al-bahrul ahmar da al-bahrul abyad. Al-bahrul ahmar shine kogin maliya, al-bahrul abyad Mediterranean Sea, su ake nufi, mahadar su, mahadar kogin maliya, bahrul ahmar ko bahrul faris da bahrul rum. Bahru Faris shine bahrul ahmar din, bahrul rum kuma shine bahrul abyad, ko kuma ada ana kiran shi bahrul qulzum. Wani a ruwaito shi daga Mujahid da Qatada, sun ce ana nufin Mediterranean Sea da kuma abin Red Sea, su ne tekunan da ake nufi. Wasu suka ce ana nufin wasu wani teku ne, al-bahrul muhit da yake Tanja. Wannan maganar ta yi nisa, Tanja cikin Maghrib ne, cikin Maghrib al-Arabi, can wajen Maroko, me ya kawo mutumin da yake Sina can arewacin Masar a ce tafi Maroko? Ba haɗi. Wasu suka ce Tunusia ne, a Tunusia ne, kaga shi ma wannan magana tana da rauni, shi yasa Ibn Hajar ya raunana ta. Ibn Ashur malamin tafsirin nan mai at-tanwir at-tahrir wa at-tanwir yana cewa majma'ul bahrain bai kamata a yi sabani akan cewa yana kasar Falastin ba, wato anan dai cikin Sham yake ba, a wani guri yake ba, saboda haka shi yana ganin ana nufin nahrul urdun da buhairat tabariya, wanda kan iyaka ne yanzu da Isra'ila da Jordan, tekun da ya haɗu anan, saboda haka su ake nufi, kaga tekun maliya ne da buhairatu tabariya kenan mahadar su, a nan ne zai je ya iske wannan bawan Allah. Abinda yasa yace wannan, yace saboda tafiyar da yayi ba ta da yawa, yaje inda yayi bacci har kifin nashi ya tafi, tafiya ce da yayi da kafa ta yini ɗaya da dare ɗaya, ya tashi da sassafe duha, ya je dare yayi sun kwanta sun yi bacci a gindin dutse, kaga tafiya ce ta yini ɗaya da dare ɗaya, saboda haka bai kamata a ce tana da nisa da yawa ba, an gane ko? Saboda haka sai yake ganin a daidai nan kan iyakar Falastin ne da kasar Jordan a yanzu, nan al-bahrul Red Sea da kuma bahrul Tabariya, bin buhairatu Tabariya. Saboda haka shi yake ganin a cikin, akwai cikin malamai al-mu'asirin wani wanda yake ganin cewa gurin da aka ce su haɗu shine Khalijul Aqaba, akwai wani dan ziri bayan bahru abinnan bayan red sea bayan al-bahru al-ahmar akwai wani dan ziri da ya fita daga gabashin sa ruwa haka ya dan fita ana kiran shi khalijul aqaba wato al-aqaba gulf sunan da suke kiran shi da shi kenan to inda suka hadu suka yi gwafa yace nan ake nufi da majma'ul bahrain din ce saboda akwai bincike da aka samu jami'atul qahira da take masar da jami'atu adambra da take ingila sun hada sun yi wani bincike na hadin guiwa inda suka gano cewa a daidai wannan mahadar wannan guiwar da wannan ruwayen guda biyu suka yi akwai bambanci tsakanin ruwan da yake wannan bangaren da ruwan da yake wannan bangaren wajen dandanan su da irin khawas din abu sinadarin da suke da yake cikin su saboda haka ga su sun hadu amma kuma da bambanci a tsakanin su sannan kuma a bisa sun yi amfani da ma'aunin awan zurfin cikin ruwa sun gano cewa akwai wata katanga wacce take da tsawo tana da tsawo tsawanta ya kai mita 1000 da ta raba tsakanin su amma kuma ba a ganin ta a boye take to wannan ta sa shi yake ganin cewa wannan mahadar ce da haka maganar sa da tabin abin Ibn Ashur kusa da kusa suke tunda daidai anan kogin Maliya ne duka abin yake anan kogin Maliya duka abin yake akwai mahada ta ci wannan khalijul aqaba inda yayi gwafa ita abin nan shi abin nan wannan mahada ne aka ce shi Annabi Musa alaihi salam yazo ya hadu da wannan abin nan din maganar da Ibn Ashur yayi na cewa gurin ba nisa bane babban malamin tafsirin nan Ash-Shanqiti shi kuma yana saba masa yana cewa kai tafiyar da nisa saboda me yace saboda ai a ciki an ce sun sha wahala laqad laqina min safarina hadha nasaba in ba nisa me ka wahala tunda har aka ce da wahala to da nisa karshe ma dai yace duk wani kokari da za a yi tai na sai an gano ina ne majma'ul bahraini bai da wani amfani tunda alqur'ani da sunna ba su yi bayanin ina ne ba saboda haka ba ya da wani amfani a bata lokaci sai an gano inda suke don haka a bari kawai a fa'idantu da menene a karkashin kissar don haka shine abin da shi Ash-Shanqiti ya tafi a kansa da wasu daga cikin malamai su ma suna ganin haka sai dai maganar da yi na cewa sun wahala don haka tafiyar tana da nisa tafiyar da mutum zai yi tun safe har dare zai gaji wani ɗabi'a ta ɗan adam tafiya tun daga safe ka kama hanya kai ta tafiya ba za ka gaji kuma ba a nan inda suka kwanta gajiyar ta same su ba sai bayan da suka ƙetare gurin kamar yadda alqur'ani ya ce falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad qina min safarina hadha nasaba saboda haka kaga gajiyar ba ta same su bane a daidai gurin da suka huta sai bayan da suka wuce gurin kamar yadda za mu ishara zuwa gare shi saboda haka cewa sun gaji wannan ba shi yake nuna cewa doguwar tafiya ba ce na'am ga wanda zai yi tafiya a kafa doguwar tafiya ce amma ga wanda zai tafiya watakila a kan abin hawa tafiya ce wacce ke ta kurkusa an fahimta ko saboda haka za a iya gajiya kuma babu wani abin da yake nuna cewa wannan kissar ta faru ne a cikin Masar lokacin ana Masar akwai ruwaya guda daya wacce ta zo da take nuna cewa a cikin Masar ne tana cikin tafsirin Ibn Jarir da tafsirin Ibn Abi Hatim amma ruwayar bata inganta ba ruwaya ta an jingina ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas yana cewa lokacin da Annabi Musa alaihi salam yayi nasara shi da mutanansa a Masar ya saukar da mutanansa a Masar ya tsaya yayi musu wa'azi to cikin bayan ya gama wa'azi ne wani ya masa tambaya kuma Allah ta'ala ya ce yaje ya hadu da wannan bawan nasa majma'ul bahrain amma ruwayar bata inganta ba shi yasa wasu daga cikin malamai kamar Ibn Athiyya da waninsu suka yi inkarin wannan ruwaya saboda haka Annabi Musa alaihi salam ya rasu ne fi ardati inda Allah ta'ala ya sanya wa banu Isra'ila abin nan dibowa a cikin sahara a cikin wannan tafiyar Annabi Musa alaihi salam ya rasu bai dawo Masar ba masa banu Isra'ila kuma su dawo Masar ba sai bayan da aka shiga kasar jabbarina din da suka ce ba za su iya shiga ba wanda kuma kaga a lokacin Annabi Yusha ne alaihi salam saboda haka kaga babu magana cewa a Masar ne abin ya faru wannan shine abin da al-Allama al-Alusi shi ma ya dogara da shi akwai cikin wasu daga cikin masu tafsiri ko in ce masu magana sun ce majma'ul bahrain din nan ana nufin wato mahadar teku guda biyu ana nufin annabi Musa din da Khadir wai annabi Musa teku ne shakundum na ilimi shi ma Khadir teku ne shakundum na ilimi saboda haka sun hadu to wannan magana ta fi kama da maganar sufaye daga suka ce majma'ul bahrain multaqal bahrain majazi ake nufi al-qurtubi yake cewa wannan magana tana da rauni ana jingina ta ga abdullahi dan abbas amma bai inganta ba abdullahi dan abbas bai fadi wannan ba ibnu hajar yace wannan magana ce garibiya wato magana ce ba kuwa ba ta tabbata ba kuma lafazin da Allah ya amfani da shi hatta abluga majma'al bahrain ba zai taimaka wa wannan tawilin ba domin cewa har sai na kai mahadar tekuna guda biyu in shine tekun kuma menene mahadar tekuna guda biyu saboda haka a iya cewa a majma'ul bahrain mahadar tekuna guda biyu wasu tekuna guda biyu sun hadu ka iya fadar haka kace a gurin haduwar tekuna biyu wasu shakundun guda biyu kuma sun hadu wannan ba matsala amma kace ba majma'ul bahrain din shine annabi Musa da annabi Khadir wani yana da rauni kwarai da gaske shi yasa al-allamatul alusi yake cewa huwa ta'wilun sufi ce tawili ne na sufaye amma wasiyaqu yambu anhu yace siyakin alqur'ani ba zai taba gamsuwa ba zai taba yadda da wannan ba tunda cewa hatta abluga kaga wani ya nuna guri ne inda ba guri bane sai yace hatta yajtami albahrani da haka zai ce yace au amdi huquba ko kuma in zarce shekaru aru aru wato ko dai in isa inda nake bukata shine majma'ul bahrain ko kuma tayi tafiya tayi tafiya ko za ta kai shekaru al-huqub jam'in sa ahqab mufradin sa hikba malamai sun ce wasu sun ce shekara 60 ake nufi shine hikba guda daya wasu sun ce shekara 80 ake nufi wasu sun ce 70 ake nufi to in ka dau tsakiyar 70 ake nufi in ka ce 70 ake nufi aqallul jam'i shine guda uku ko shine mafi karancin jam'i 70 sau uku nawa zai kama 210 ko to kamar yace ba zan daina wannan tafiyar ba koda zan shekara 210 ina yin ta kaga wannan zai shi zai nuna maka cewa ya daura damara kuma himma ce ba ta garago saboda haka ya sani wannan tafiya ga fa yadda take ga kuma inda zai je kuma ba ja da baya shi yasa malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa ya kamata idan mutum zai fita zai kira wani dalibin sa ko wani hadimin sa ko wani wane ne sai ya raka shi to ya gaya masa inda za su kada kawai ya ce zo rakani nan sai ta lulakawa ba a ya gaya masa dan in abin ya shirya ne ya shirya shi yasa tun farko annabi Musa ya gaya wa Yusuf alaihi salam cewa to fa tafiyar da zan yi ga inda zan je majma'ul bahrain zan je ko in gano gurin ko ku tafiya ba kakkautawa ba kuma dawowa in zan yi shekara 210 shine mafi karancin jam'in huquq aqallul jam'i shine 3 to sai dai wannan shekarun sai in na cin maburina to Allah ya ce falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma yayin da suka isa mahadar wannan tekun guda biyu sai suka manta kifinsu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai kama hanyarsa a cikin teku kamar yana bin rami kamar mai shiga rami fa'un ta take cikin falamma fa'un nan ita take kira fa'ul alfasiha yani tufsihu an almahzuf akwai wani abin da aka shafe a gurin kamar a ce sai suka tafi fa dhahaba yamshiyani sai annabi Musa da annabi Yusha alayhi salam suka kama hanya suka nufi majma'ul bahrain falamma balaga majma'a bainihima yayin da suka sama hadar wadannan teku guda biyu nasiyahutahuma sai suka manta kifin su biyu kaga anan an zangana mantuwar zuwa gare su su biyu gaba daya annabi Musa da yaron sa Yusha alayhi salam sai suka manta su biyun hutahuma wannan shine ra'ayin jumhurin malamai cewa su biyun da aka jingina wa mantuwar haka ne su duka biyin suka manta sai dai kowanne akwai irin mantuwarsa akwai mantuwar da annabi Musa alaihi salam yayi akwai kuma mantuwar da shi Yusha alaihi salam yayi amma kowace mantuwa ce mantuwar da annabi Musa alaihi salam yayi ya kamata da ya tashi ya ce kifin nan yana nan tunda dan an gaya masa ai cewa inda duke rasa kifin nan to anan mutumin yake to ya ba wa yaron sa kifi ya ce ka kifin nan ka rike in kaga kifin nan ya bace mana mun neme shi mun rasa to ka gaya mu ya kamata da aka tashi ya ce da shi kifin nan ka gan shi ko yana nan ko ka duba yana nan sai ya manta shi kuma mantuwar da yaron yayi ya ga sanda kifin yake shiga ruwa sai yake cewa bari ya je ya gaya wa annabi Musa alaihi salam kafin ya je shedan ya mantar da shi lokaci yayi insha Allah gobe zamu ci gaba kan inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh